Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Yau sha biyar ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta 1430. Zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Al-Furqan. Zamu tashi aya ta 190 wadda zai je mun karanta ta, mun fara tafsirinta, amma zamu ci gaba saboda haka zamu sake karatun wannan aya da tafsirinta. Allah ya kai duk da lissafin sa. Tambayoyin da aka rubuto wanda za su sauƙaƙa mu amsa, ga su. Na farko, wannan yace yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallar dare biyu biyu ce, menene hukuncin wanda ya hada raka'a hudu sakamakon mantuwa? In ya hada raka'a hudu saboda mantuwa babu laifi, domin kamar yadda aka ce asali dai raka'a biyu, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wuturi a wani salo na daban domin ya nuna halacci, shine yayi raka'a takwas a jere, bai zauna ba sai a raka'a ta takwas din. Sannan bayan yayi raka'a ta takwas din sai ya miƙe yayi raka'a ta tara, ya zamanto shi ne wuturinsa. Kuma ya yi raka'a bakwai, bai zauna ba sai a raka'a ta bakwai ɗin. Saboda haka in a sallar dare ne kawai mutum ya yi raka'a hudu bai yi sallama tsakanin ta raka'a ta biyu ɗin ba, babu laifi zai iya yin sallama a raka'a ta hudu ɗin, babu wata sujudu sahu da zai yi. Domin wannan hadisi na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wutar wata salo na wutarinsa wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito a cikin Sahih Muslim, wanda wannan ya nuna kan cewa kenan idan an saba ka'idar raka'a biyu biyu din ta wannan fuska, babu komai, babu rafkanwa, ita ma fuska ce wadda yake ta tabbata a cikin sunna, saboda haka babu laifi a kansa insha Allah. Wannan dan uwa ne ya rubuto yana roƙon addu'a da kuma ƴan uwa su taimaka masa da addu'a saboda bashi yayi masa yawa, Allah ya bashi ikon biya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da sokunsa madaukaka da ya ba su ikon biyan bashin nan, da kuma dukkan sauran musulmi da suke cikin bashi, Allah ya biya musu, Allah ya ba su ikon biya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Wannan yace mutum ne ya zo mutuwa, sai aka jera cewa alamillahi Muhammadur Rasulullah, malam shi ya yi daidai da kalmar shahada, kuma yaya matsayin wannan kalmar da yake faɗa? Wannan ya yi daidai da kalmar shahada, ita ma wannan alama ce ta kyakkyawar cikawa, tunda in ka ce alamillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai ita ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saboda haka ita ma wannan tana daga cikin alamar kyakkyawar ƙarshe, tana daga cikin alamar kyakkyawar ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam karshen abin da ya faɗa cewa ya sirra fi al-a'la ko fi al-a'la, irin wannan kalma ta da cikin alama kyakkyawan karshe, Allah ba mu kyakkyawan karshe. Wannan menene hukuncin mijin da yayi amarya kuma yana da wata matar, ya dauki amaryar sun tafi honeymoon shaharul asal, wato watan zuma ko ake cewa da Hausa, in aka ce za a fassara shi da Hausa kenan, Larabawa ga suke fassara shi shaharul asal. Idan mutum ya aure, mutum ya yi sabon aure, kamar yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna, idan budurwa ce an ba shi damar ya zauna wajen ta kwana bakwai, in ba zaura ce kwana uku, bayan nan kuma sai ya dawo cikin adalci. Saboda haka a cikin in yayi idan ya yi tafiya, ka'idar shari'ar musulunci idan mutum ya yi tafiya, a lokacin tafiya haƙƙin adalci raba kwana yana faɗuwa a kansa in yana da sama da mace ɗaya. Matar da ya yi tafiya da ita, in ya dawo kuma ba zai ce ta ya rama ma wadda take zaune a gida waɗannan kwanakin ba. Wajen kuma tafiya ɗayan abubuwa guda biyu ne, in ma ya zaɓi wadda yake so ya tafi da ita, shari'a ta ba shi dama. Amma mafi kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, yayi ƙuri'a yau in ya wato wadda ƙuri'a ta fito sai ya tafi da ita, wadda ƙuri'a ta fito ba ta zauna a gida. in kuma yayi yace zai yi adalci in yayi wannan tafiya da wannan tafiya ne zuwa kuma yayi da wancan shi ma duk wannan yana da kyau saboda haka kamar yin wannan al'ada ta shaharul asal a koyaushe mutum ya rinka yana da dama ya tafiya tare da mace amma in ya sabon aure ya tafiya tare da ita ya zauna tare da ita to amma kamata yayi abin da yafi kyau ya kayyade da kwana bakwai din ya zanto kwana bakwai dinta da aka bata a cikin shari'a to ya sanya shi a cikin wannan tafiyar da zai je yayi ko kuma in yayi ma ba tafiya ta kwana bakwai ba in ya dawo ya sanya waɗannan kwanakin da yana tafiya a cikin kwana bakwai din domin ya zamanto kan cewar an sauke ma an saukake ma ita matar gida zafin wato a kishin dan sauke mata zafin kishin ba wai haƙi bane yana da haƙin ba wai dole bane amma saboda kyakkyawan zamantakewa da kuma son zama lafiya menene ihtijaba ihtijaba abinda ake nufi da ihtijaba wato yayi hijabi yayi hijabi ya dauki hijabi wato wato mace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sauda ihtajibi minhu ya sauda ki masa hijabi ya sauda ma'ana wato in aka ce mace ta yi ihtijabi wato ta yi ma namiji hijabi wanda yake ba muharramin ta ba ma'ana kada ta bari ya ga wani abu nata in banda fuskarta da hannu kafin hannunta shine al-ihtijab wato ihtijabi shine dauka hijabi sannan dai ta karshe kuma shawara ce cewa a dinga yin addu'a ga kan samarin yanzu da suke shaye-shaye saboda masifa ce babba su ne manyan gobe wannan masifa ce babba hakika shaye-shaye din nan domin suna bata kwakwale su bata addini su bata rayuwar duniya na mutum ya zamanto kan cewar ya lalace duniya da lahira wal iyadu billah saboda haka lallai samari a su yaki wannan al'ada musamman in sun ga abokansu sun fada wannan hanyar su baki kokarin su kansu samu su tausaya musu sannan kuma da addu'a din muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya mana maganin wannan bala'i da ya sauka ya kwato ya tsamo wato ƴaƴanmu da samarinmu da karnanmu da suka shiga cikin wannan mummunan tarko Allah ya kubutar da su wannan shawara ce yake bayarwa ce don Allah ƴan uwa don shigowa ta kofar liman yayin karatu ko bayan karatu saboda ladabi sannan kuma suna ɗaukar hankalin malam yayin karatu wannan musamman gaskiya kan lokacin da ake karatu wani lokacin aka buɗe kofa ɗin sai ya ɗauki hankali wannan yana da shawara ce mai kyau shi yasa ma kun gaje musamman ma mai ɗaukan abin nan Alhaji Sa'id da yake ɗaukan hoto na karatu wani lokacin wanda suke zama a nan sai su cire wayar ba tare da an sani ba sai ya zamanto kan cewa kamarar ta daina aiki saboda haka da Allah a rinka kula wannan yace yana son bayani akan wannan hadith an jabir ya ruwaito rab kace radiyallahu anhu din manzo zai fi anna umar ibn al-khattab ata an-nabiyya sa'd karuhuta sallallahu alaihi wasallam wannan haka idan malaman hadisi take sayyidina umar ibn al-khattab yazo ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'd ahli al-kitab yazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani littafi da ya same shi daga wadansu ɗan ahli al-kitab فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كما النبي صلى الله عليه وسلم قال فغضب في النبي صلى الله عليه وسلم يفساتها وقال أتتحوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وأن الكلمة أتتحوكون فيها يا ابن الخطاب بس يا ابن تبتدى bab din ta ba da kuma ma'anarta a cikin wannan hadisin sai na koma wannan hadisin Bukhari ma ya kawo shi a cikin Kitabul I'tisam a cikin Kitabul I'tisam saboda haka sai na koma na ga yanda riwayar take a cikin Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya zo masa da shafuka na At-Taura sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata sannan ya ce masa kuna shakka ne a wafi shakkin ibn al-Khattab kana shakka ne ibn al-Khattab nazo muku da shari'a bayda anqiya farafat tsarkakakka tatatta sannan yace kada ku tambayi ahlul kitabi wani abu su gaya muku ƙarya ku gaskata su ko su gaya muku gaskiya ku ƙaryata su sannan yace na rantsa da Allah da annabi Musa yana da rai da bashi da hanyar da zai biface ya ji saboda haka wato ma'ana at-taura iyakar karewar aikin ta ya kare da zuwan alqur'ani ba zancen a ce kuma za a sanya ta a gaba da ita za a rinka koyi da alqur'ani za a yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam inkarin da ya mace sayyidina Umar ta wannan babin ne amma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadithu an bani isra'ila wala haraj kwa iya riwaya daga banu isra'il babu lauti wanda ya nuna cewa wannan ya bada dama wato a dauki ruwayoyi daga ahlul kitab amma ana daukan su ta fuska ɗayan uku ne kuma wanda yake mun san gaskiyar ciki mu yadda saboda ya dace da abin da ke cikin alqur'ani da sunna ko kuma mun san ƙaryar saboda bai dace da alqur'ani da sunna ba ya ƙaryata abin da ke cikin alqur'ani da sunna ko abin da ke cikin alqur'ani da sunna ya ƙaryata shi sai mu kiyarta ko kuma wanda ba ɗayan wannan ba ba wannan din ba na farkon ba ba na biyun ba sai mu tawakkufi mu ce Allahu a'lam Allah ne ya fi sani to wannan shine dan haka wannan wanda Allah almanzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi sayyidina Umar inkari wato wanda yake daukowa domin kamar cewar wato shi ma abin da ke cikin shari'a ne a iya karantawa ai aiki da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa a'a sai dai da alqur'ani kawai shi ma annabi Musa da yana da rai in yazo da shi alqur'ani da alqur'ani zai aiki kawai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
inna fi khalqi samawati wal ard kamar yadda muka ambata tafsirin wannan aya a jiya wannan jumla ta jumla tauhidi ta kunshi wato karfafa bayanin abin da ta kunsa Allah ya ce lallai akwai ayoyi a cikin halittar samai da kasai kuma a cikin sassafawar dare da rana li ulil albab ga mutane ma'abuta hankula mun yi bayani akan irin jinsin abin da ake gani na ayoyin halitta na ayoyin samai da na kuma jinsin kasa su ne kasai to na biyun kuma Allah ta'ala ya ce waqtilafil layli wan nahar da sassafawar dare da rana dare da rana suna sabawa a tsawo daga jarta tun daga tsakiyar wato tsakiyar duniya wurare da suke alifeto lokacin da rana ta zama to awa 12 dare zai zama to awa 12 yayin da rana take bi ta tsakiyar ikweta din har ya zuwa kuma ta yamma ta kai inda yayin da rana take tafiya zuwa arewa wuraren da take a can arewacin duniyar ranar sai ta dade a wajen su akwai a yanzu waɗanda suke azumi awa 22 rana ta fadi tana faduwa ba za ta samu damar yin tarawih ba sai asubahi domin daga tunce za su yi tarawih kamar yadda ake yin tarawih to sai su rasa zahur a can irin kasar Sweden har sai an kai inda kuma ba a ganin mara wato rana ce za ta yi wata 6 ana rana babu dare sannan kuma in juyen ya zo rana ta yi kudu sai ya zamanto dare za a yi wata 6 babu rana haka Allah ya tsara halittarsa. Sai dai ka rinka ganin, sai dai kawai wato lokacin da ake ranar ba ranar da za ta fada ba, har za ta rinka ga ranar kawai tana gaba. Sai haka kamar za ta fada sai ta sake tasowa. Ba ta taɓa faduwa ba wata shida. To wanda shine har malamai na majalisun fatawa na Rabi'a na duniya suka yi fatawar cewa waɗannan ba za su ce yadda za su yi sallah, ba za su ce to ai yanzu sai dai su rinka sallan alfijir ya fito su yi sallah in rana ta kai zawali sake sallah, a'a sai dai su kwatanta da inda ake samun dare da rana kusa da su, su waya suke sallah, sai su kwatanta su ma su rinka sallah irin yanayin wannan lokacin. Sassaɓawa dare da rana yana daga cikin ayoyin Allah, domin a cikinsa akwai hikima mai yawan gaske. Akwai hikima da duk duniyan nan za su taru su canza tsawon dare da tsawon rana ba za su iya ba. To a ga kan cewar wannan shine yake nuna idan ka yi musun wato halitta to ba za ka yi musun tasarrufi ba, don wannan abu ne wanda Allah shine yake tasarrufi a cikin wannan, babu wanda yake tasarrufi a kansa. Babu wanda yake ba yadda za a yi wata protocol ta duniya da wanda aka yi aka ce an yi Kyoto protocol ko wanda zai iyakantar da makamashin kasashen duniya da ke amfani da shi. To a ce za a yi wani tsari na duniya wanda za a ce kowace ƙasa za ta kiyaye shi, wanda an bi wannan tsarin za a canza maimakon rana ta zamanto awa 20, maimakon dare da rana ta zamanto awa 24 a mayar da su su zamanto awa 30, ba zai yiwu ba. To a cikin wannan akwai aya, yana daga cikin wannan aya ta saɓawa dare da rana, cewa Allah maɗaukakin sarki dare da rana ya saɓa da su, wato suna tafiya a bisa ka'ida ba sa canzawa. Yanzu kun ga yau rana irin wannan a tafiyar wata, a tafiyar rana yau nawa ga wata? Yau 5 ga watan 9 ko 5 ga watan 9. Gashi nan an ce ga lokacin da rana take fitowa nan 6 da kwata ko magar take fitowar rana 6 da kwata ko magariba kuma fakar kai nawa take 6 da 34. To idan rana irin wannan ta zagayo shekara mai zuwa haka lokacin da ba zai canza ba, ba zai karu ba ko da minti ɗaya, ba zai ragu ba ko da minti ɗaya. In kuma kana so ka bibiyi wannan ka gwada ka gani na shekara ka yi, shi yasa ba a gano ayoyin Allah sai ga wanda suka tashi suka zage dantse za su yi bincike ɗin su lura, amma waɗanda ba su lura ba, ba su da lurar, sai su hau kan jahilci su bushe addini su rinka ganin kan cewar wai ai sun ko suke da addini. Akwai wani da ya rubuta wani ɗan littafi wai akan lokacin sallah, yana cewa amfani da kalanda da agogo wajen sanin lokacin sallah fata ne. Wai yake cewa ƙasar Saudi Arabia shekara 15 suna yin sallar asuba kafin hudowa alfijir, saboda suna bin agogo. Bayan bin agogo kowace rana a cikin fadin safar, wai kowace rana akwai ran da take fitowa, kowace rana akwai ranar da take fitowa, saboda sai ta yi ta yi sujada gaban Allah wato gaban al'arshi, a ba ta izini sannan ta fito, sannan ta fito. In ba ta izini ba za ta fito a wannan ranar ba. Kuma kowace rana, to wannan shine karinsa, in wannan ya tabbata a cikin asar wannan shine karinsa. Yace kowace rana akwai lokacin da ake ba ta na daban za ta fito. Waye gaya mata a cikin hadisin, a cikin wannan asar din babu wannan magana. Allah ta'ala a cikin alqur'ani cewa yi ash-shamsu wal qamaru bi husban, da rana da wata a lissafa suke bi husban, bil hisab, da lissafi suke tafiya, lissafin ba ta canzawa. Saboda haka ne malamai suka, musulmi su ne farkon wanda suka kirkiro agogo, kuma domin sanin lokacin sallah suka kirkiro agogo, suka soma da agogon yashi. Kuma ka gama yadda ma irin su al-Qarati suka yi bayanin yadda ake gano lokacin sallah, ka duba cikin Mawahibul Jalil da suka yi nakalin maganganun Qarati na yadda ake gano lokacin sallah, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataye lokutan shigan sallah da tafiyar rana, wani shams tsawon inuwa, faduwar rana, bacewar shafaqi, duk wannan suna da amfani da tafiyar rana ne. Tafiyar rana kuwa Allah ya ce tana tafi a lissafe, ma'ana tunda lissafe take, lissafinta ba za ta canza shi ba, tunda Allah haka ya sanya shi. Saboda haka rana irin ta yau, 5 ga watan September, 5 ga watan 9, in aka yi littafin lokutan sallah na rana irin ta yau, to duk wata rana irin ta yau an san lokacin sallah. Shi yasa ne masu littafin lokutan kalanda suke yi sai da shekara daya, shikenan ya isa. Allah ya halitta. In ba Allah ba babu wanda zai wannan. Ya sanya shi haka yake tafiya iyakacin tsawon shekarun nan haka suke tafiya. Iyakacin tsawon shekarun halittar Allah. Sai lokacin da kuma Allah madaukakin sarki yayin nufin ya canza ranar da Allah madaukakin sarki zai tsayar da tafiyar rana din har kwana uku bata fito ba, sannan kuma ta fito ta yamma. Sabanin take fitowa ta gabas. Wanda wannan lokacin shine Allah zai rufe kofar tuba daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama. Amma matsawar wannan bai zo ba, sannan tana tafiya a cikin yadda Allah madaukakin sarki ya sanya ta ta rinka tafiya. Farko da ana magana tafiyar rana, ku ce ai ilimi ya nuna kan cewa rana ba ta tafiya. A'a, dangane da duniya rana a tsaye take, duniya ce take tafiya. Amma dangane da sauran halittun Allah rana tana tafiya. Rana tana tafiya domin Allah madaukakin sarki ya ce kullum fi falakin yasbahu, kowanne daga cikin rana da wata suna tafiya a falaki, kowace tana da falakinta da hanyarta, suna linkaya a cikin wannan falakin nasu. To haka wannan aya ce ta Allah a bayan dare da rana, dan haka yana da cikin kuskure mutum ya ce ba zai aiki da agogo ba domin sanin lokacin sallah. Domin sanin lokacin sallah bayan kai ba kai kokari ka kiyaye lokacin sallah ka gansu ba, akwai wanda ya zauna wata daya yace zai kiyaye lokacin sallah asuba da sallah azhar da sallah la'asar, ko yaushe zai kiyaye su ya gani lokacin yaya suke tafiya. Ba kai wannan ba, sannan kuma kace zaka yi inkarin abin da wadansu suka zo suka yi, kai ka gani na wata daya in wata shekarar ta zagayo ka gani wannan watan da kai ya dace da labara ko bai dace ba, sannan kai ka yi inkari. Amma kai inkari bisa jahilci kuma haka ya rubutu a kai, kana nuna kan cewa wai kai kana riko da nassi ne, bayan kowa babu da san mahaji sai ingantattu ba da wanda ba ingantattu ba, duk tattaro ke yake yi abin nan hatib layl ne kawai, ya kwaso da itace da maciji ji ya ce ya kwaso su ya ce zai kawo. Wannan ya daga cikin manyan kuskure, mutane suna gaggawar magana a cikin abin da ba su da ilimi a kai, wanda yake kirkiro ma Allah ka kira ma Allah ƙarya ne. Abinda ka sani Allah ya yi kan mutumin da ya tsaya inda Allah ya sanar da shi na ilimi. Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka ba abinda baka da ilimin sa, abinda baka sani baka mai da shi zuwa ga mutanen sa. Amma abu baka san abu ba, sannan kuma ka zo ka bugi kirji ka dauka kana cewa za ka rinka magana wai kai kana takamar cewa kai imani da nassoshi, in kana takama kai imani da nassoshi ka kuma karyata wadansu nassoshi din, in ka kama wannan asar cewa rana sai ta zo ta yi izini sannan za a sanya ta ta fito. Saboda haka wannan ya nuna kan cewa kenan kowace rana akwai lokacin da rana ta take fitowa, kwarai kowace rana akwai ranar da take fitowa, amma wannan bai kore kan cewa kuma tana bin lissafi ba, tana bin lissafin da Allah madaukakin sarki ya sanya mata. Ita kanta wannan biyayya ta ce ga Allah shine sujjada ta, tana bin lissafin da Allah ya sanya mata. Idan ta tafi muna ganin yadda rana take yi, wata rana za ka ga inuwa ta karkata zuwa arewa, wata ran kuma ka ga ta karkata zuwa yamma, wata ran kuma ga ta tsaya tsakiya gabas take kallo sambar, wani lokaci gabas ina ta karkata zuwa arewa, wani lokaci ta karkata zuwa yamma. Yayin da karkata ta karkata zuwa arewa rana ta yi kudu ne, yayin da ta karkata zuwa arewa rana ta yi arewa, yayin da ta karkata zuwa arewa rana ta yi kudu, yayin da inuwa ta karkata zuwa kudu rana ta yi arewa. In ta tafi arewa din ba sai ta kai can ƙarshen arewa ba, akwai iyakar yadda take tafiya, wanda yake idan kai ne lura ne za ka ga iya yadda take tafiya, kai lissafi ka gani, sannan kuma ga ta sake dawowa, tana dawowa tana raguwa har sai ta dawo tsakiyar kanka, sannan ta sake karkata ta tafi ta tafi har sai ta je kuma kudu. Shi ma in ta tafi kudun ba za ta kai iyakar ƙarshen kudun can yadda za ta faɗi ƙasa ba, sai ka ganta dai iyakar daidai gurgurdan inda kake, za ka ga iya inda ranar take. Iyakar yadda za ta tafi daraja 23 ne sama, wanda suka yi can arewa sai su hangota kamar a ƙasa, kamar tana neman faduwa, haka za su rinka ganin ranar tana fitowa haka kaɗan ta taso kamar za ta faɗi. Ranar safiya da ranar yamma da ranar tsakiyar rana duk sai ce a wajensu, don nesa za su rinka ganin ta, saboda suna can arewa, ita kuma ta yi can kudu, har sai sun kai wanda suke a can arewa wanda suke ba za su ga ranar ba, wata shida ba sa ganinta, wanda suke a al-qutbush shimali wato a north pole. Duk wannan yana daga cikin gwanintar halittar Allah, wanda idan mumini ya kalli wannan ko ya karatun sa sai ya zamanto aya gare shi, idan dai Allah madaukakin sarki ya sashi daga cikin ulul albab. Nan Allah ya yabi ulul albab, ma'abuta hankula, kamar yadda muka ce hankali wanda yake na aqlur rushd, hankali ba na iya lissafi ba, ba na fasahar magana ba, hankali na shiriya wanda zai sa ka shiryu ka gane gaskiya ka bita, ka gane ƙarya ka ibunta, ka gane amfani ka bishi, ka gane cuta ka kawar da kai daga gari, wato ka nisance ta, shi ne hankalin da aka yabo ga mishirshi. To amma waɗansu suka ji sun ce, to waɗansu za su iya cewa to ta yaya za a yi, hankali dai kyautar Allah ce, in mutum ya ba ma mutum kowa da irin yadda Allah ya ba shi gwargwadon hankalinsa, to ta yaya za a yi a ce kuma da hankalin wanda Allah ya ba shi hankali yabo ya tabbata a gare shi ya samu tsira, wanda ba shi da hankali kuma ya zamanto kan cewar shi ne bai samu tsira ba, tun daga shi an ce ayoyi ga ma'abuta hankula, wato ma'abuta hankula su ne suke fahimta daga cikin ayoyin Allah, don haka sun yi abin yabo, wanda ba su da hankula kuma su zo ba su yi abin yabo ba, to su kuma shi kuma hankali ai kyautar Allah ne. To ta yaya za a yi a ce yabo da zargi yana da abin da mutum ba shi da iko a kan yinsa ne, abu ne wanda yake kyauta ta Allah, an fahimta? Allah ne yake ba da hankali, shi wanda Allah bai ba shi ba don me za a zarge shi, wanda kuma Allah ya ba shi a Allah ne ya ba shi ne kokarinsa don me za a yarda shi. To bayani a nan wajen hankali iri biyu ne, akwai hankali wanda yake baiwa ce ta Allah, gariza ce a cikin asalin halitta, kowa Allah ya zisa masa wannan hankalin, to kowa Allah ya ba shi wannan hankali. Akwai kuma hankali iktisabi, wanda ake tsururtar sa ake yi, samunsa ake yi ta hanyar yin aikin da zai haskaka hankalin, shi ne kamar yadda muka ambata jiya, Allah ya ce ya saukar da Alkur'ani balarabe domin mu hankali, wato ma'ana duk Alkur'ani zai ba mu hankali, wannan hankali ne muktasab iktisabi, shi yasa kaga ai Allah yake lahum qulubun la yaqiluna biha, suna da zukata amma ba sa hankalta da su, Allah ya zarge su domin Allah ya ba su wannan hankalin. Asalin hankali wato aljibilli Allah ya algharizi Allah ya ba mu kowa, to amma almuktasar wanda ake wurwurinsa, to shine wannan sai idan mutum ya yi amfani da hankalin nasa da Allah ya ba shi almuktasar, ya bi shiriya ya bi wahayi, to sai Allah ya ba shi wancan hankalin mai haske wanda ake iktisabinsa, wanda da shine Allah yake yabo ga masu shi, kuma shine Allah yake zargin waɗanda ba su da shi. An fahimta? An fahimci banci tsakanin biyu, kowa Allah ya ba shi hankali na gariza, shi yasa ne ma, amma hankali na iktisabi to shine wanda yake yabo da zargi ya kira ta da shi, wanda ya tsururi ya kokari ya same shi sai a yabe shi, wanda kuwa ya bancakalar da hankalinsa na ɗabi'a bai yi amfani da shi ba domin ya samu wannan hankali mai haske almuktasab din, to shine abin zargi. Su ne kuma wanda Allah ta'ala ya kamanta su tare da dabbobi, ya ce lahum qulubun la yaquluna biha la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha, suna da zukata ba sa fahimta da su, ba sa fahimta. Kuma yanda za ka gane abin yanda yake, wato kowa Allah ya sanya masa mai wa'azi a cikin zuci, yayin da za ka yi abu mara kyau sai ce wannan abin ba shi da kyau, ko kafiri ne idan zai yi zalunci sai zuciyarsa ta ce masa wannan zalunci ba shi da kyau, shi ne ko kafiri ma yana da abin da yake kira conscience, ko yana da ira abin da yake kira conscience, wato damir, abin da Larabawa suke ce ma damir, mai wa'azi na cikin zuciya kenan. To yayin da ya zama tokan cewa kullum kai aikin ka in ma yi magana sai kai watsi da magana ka je kai abin da ranka yake so, to har sai ya zama tokan cewar muryar tasa tana dishewa har sai ya zama to daidai ba zai iya magana ba, to sai ya zama to baka da wannan hankali, shi za ka ga cewa wani yana magana irin wani ba shi da damir, wani ba shi da conscience, wato ba shi da mai faɗa mai wa'azin zuci. To kaga menene ya kai ne kamar yadda wannan hankalin naka ya dakushe ya zamanto ba shi da sauran haske, amma yayin da zai maka wa'azi ka ji wa'azinsa, zai maka wa'azi ka bi shi, zai ce wannan abin ba shi da kyau ka bari, wannan abin yana da kyau ka bi shi, to lokacin nan koyaushe kake yi sai hankalin naka ya daɗa ƙara haske, yana daɗa ƙara fahimta, yana daɗa ƙara sanya ka a kan hanya. Sannan Allah ta'ala ya ce alladhina yadhkuruna allaha qiyaman, wannan bayani ne na suwaye ulul albab din nan, ma'abuta hankula. Allah ya ce su ne waɗanda suke tuna Allah qiyaman, a halin kasancewarsu a tsaitsaye, wa qu'udan, da a zanzaune, wa ala junubihim, da kuma a halin kasancewarsu fitna kishingida a sakansu a kwance. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, suna yin tunani a cikin halittar sammai da ƙasa. Rabbana ma khalaqta hadha batila, in suka yi tunanin sai su rinka cewa, domin wannan jumlar maqulul qawl ne, rabbana, ya ubangijinmu, ma khalaqta hadha batila, baka halicci wannan ba, batilan, halin kasancewarsa wato da wasa, ka halicce shi ne wato da gaskiya. Subhanak, sarki ya tabbata a gare ka, faqina azaban nar, ka tsirtar da mu daga azabar wuta. Ma'abuta hankula, waɗannan su ne ma'abuta hankula, masu ambaton Allah. Zikrullah shi ne ambaton Allah bil lisani, bil qalbi wal lisani wal jawari, ambaton Allah da zuci shi ne mutum ya rinka tafakkur ɗin, wanda an yi atufi a kansa saboda muhimmancinsa, an ambace shi bayan cewa ya shiga cikin zikrullah shi kansa. Wa bil lisani, da baki, shi ne ambaton Allah da baki, ta hanyar wato yabansa da addu'a a gare shi, da karanta wahayinsa, da kuma yin ayyuka na harshe, na amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar, umami da kyakkyawa, da hani ga mummuna, da yin sallama ga bayin Allah, da faɗa kyakkyawar magana, da yin wa'azi, duk waɗannan su daga cikin zikrullah. Bil lisan wa bil jawari, a ƙafa, wato da gaban shine kai ambaton Allah, da gaban kai zamanto sun yi aikin Allah, aikin da yake akwai Allah, akwai ambaton Allah a ciki, kamar yin sallah, kamar tafiya wajen karatu, kamar tafiya masallaci, kamar tafiya aikin haji, yin tawafi zuwa Arafa, zuwa Muzdalifa, zuwa Jamarat, jifan shaidan da hannunka, yin jihadi, tafiya wajen wa'azi, duk waɗannan su daga cikin ayyukan zikr bil jawarih. To sannan Allah ya ce suna yin wannan zikirin qiyaman, a tsaye-tsaye, wanda ya haɗa halin da mutum ya yi zikiri a tsaye, kamar a cikin sallah, kamar a cikin wajen jifan jima'a, da tsayuwar Arafa, da tawafi, da kuma bayan ya yi jifan jama'a da tsaya a tsaye ya yi addu'a, da kuma yana cikin tafiya ma yana yin zikiri, zai shiga kasuwa yana yin zikiri, yana ambaton Allah ya zo shiga kasuwa, wani daga cikin zikrullah qiyaman. Wa qu'udan a zaune, a halin zama, yana zaune a majalisi na ilimi ne, ko kuma zama ne don karatun Alkur'ani, ko zaman tahiya ne, ko zama tsakanin sujada ne guda biyu, duk wata ibada da za ka yi ta a zaune ta ambaton Allah, sawa'un da addu'a ne ko da zikirin Allah maɗaukakin sarki, ta shiga cikin wannan sifa. Wa ala junubihim, da kuma a sassansu, a kwance, har a kwance ma tuna Allah suke yi, a kwance yayin da suka zo kwanciya bacci, ko kuma sun kasa sallah a tsaye, sun kasa sallah a zaune, sai suke sallah a kwance, to su wannan suna ambaton Allah a halin kwance, a kasancewarsu a kwance. Wato a takaice dai, wannan ta nuna cewa su ne waɗanda suke ambaton Allah a kowane hali, kamar yadda aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, ya kasance yana ambaton Allah a dukkan halinsa, dukkan lokutansa, ƙarshen abin da yake yi a rana ya ambaci Allah. بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ده سننك يا الله نكي كونشيا كرشان أبن ديكي فرأيكي من صلوات الله وسلامه عليه. ينا تاشي ده بچي فرقو أبن بذي سومي، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. تاريك قولياتا تبتك الله دير تايد دمو باياتشن kuma gare shi zamu koma. Amma ba tashi ne ba, motsi kawai ya yi a cikin bacci, ya dan farka, ba tashi ne ya miƙe ba, zai la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, allahumma ighfir li. Sannan ya koma ya ci gaba da bacci. A kowane hali a cikin ambaton Allah yake, haka kuma ya koya mana. To haka dai ƙarshen ta dai kenan, ka zo bacci kuma ka farka, farkawar ma ba wai ka yi niyyar tashi ba, ka irin motsa din nan a cikin bacci ne. Wannan motsin da ake yi a cikin bacci ka farka, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yayi motsa yayi wannan addu'a, ya roki Allah, duk abin da ya roki Allah, Allah zai amsa masa. Dan daga wannan motsin ya tashi yayi alwalai sallah, duk sallar da yayi Allah zai karɓi wannan ibada ta. Wato ba sa gafala, ba sa cikin gafalallu, ba sa cikin gafalallu, ba sa rakkana ga barin Allah maɗaukakin sarki. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, suna yin tunani, at-tafakkur shine i'malul fikr, aikin kwakwalwa, wato kwakwalwa su ta zamanto mai motsi ce. Ta san akwai kwakwalwa wanda yake za ta zauna sai ta rinka tunani a kan abin da ta yi bara na jin daɗi. Kamar yaro ne an sai masa sabon abin wasa ranar farko da zai je ya kwanta, in ya kwanta duk zai tuno irin daɗin wasan nan da ya rinka yi da wannan motar ko da wannan keken. To akwai waɗansu haka irin zukatan da Allah ya ba su, irin zukatan su, irin kwakwalwan su kenan, in suka kwanta sai su tuno irin abubuwan da suke, a kuma irin abubuwan da ake na jin daɗi a ji daɗi, na baƙin ciki, na kwafa a kwafa. Waɗansu kuma zukatansu su rinka aiki da kwakwalansu kan abin da za su na amfanin rayuwarsu, gobe ga yadda zai yi, ga yin kasafin kuɗi da zai yi, ga program ɗinsa, ga menene, ga menene. To su waɗannan amfanin da suke da kwakwalwarsu, ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard, suna motsa kwakwalwarsu ta rinka tunani a cikin halittar sammai da ƙasa. Ba za ka yi halitta a cikin wato ba za ka yi tunani a cikin halittar sammai da ƙasa ba sai dai ka san abubuwan da ke cikinsu na ayoyi, na ayoyi. Saboda haka wannan yake sanya mutum ya je ya nemi sanin asirin da ke cikin halittar Allah, a cikin halittar sama da halittar ƙasa. Abubuwan da ke cikin wannan na ilimi mutum ya karanta domin ya yi tunani. To waɗanda suke halittar, waɗanda suke bayan wannan kuma yana daga cikin wannan kai tunani na wato ayoyin Al-Qur'ani da suke bayani akan halittar sama da ƙasa ɗin nan, wanda domin wannan tunanin za mu ga natijar da yake bayarwa kamar yadda za mu gani a cikin wannan aya, a cikin ƙarshen wannan aya ta tabo. Idan suka yi tunanin ga abin da tunanin yake kai su zuwa gare su, sai su ce rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batila, baka halicci wannan ba domin wasa, a halin kasancewarsa abin wasa. Domin wannan shi yasa sai suka ce subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka, tsarki ya tabbata gare ka. Sun tsarkake Allah da cewa wannan abin bai dace da shi ba, domin su waye suke cewa Allah ya yi halitta domin wasa? Sai kafirai banda muminai, wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama baynahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lil ladhina kafaru minan nar. Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa ba don wasa, wannan shine zaton kafirai. Don haka bone ya tabbata ga kafirai daga wuta, tsananin azaba, wato Allah madaukakin sarki yake tsorotar da su da shiga cikin wuta saboda wannan mummunan zato. Domin duk wanda ya san halittar sama da ƙasa zai san cewa wannan ya fi ƙarfin ya zamanto wasa. Shi ya sa ne a ɗaya daga cikin kalmomi na gaskiya da wannan malaman sanin halittar duniya, wato wannan bayhudan nan Albert Einstein yake faɗa wata kalma mashhuriya yayin da suke musu da shi da wani abokinsa shi ma Niels Bohr, da suke musu da shi akan abin da suke ce ma wai wani abu the uncertainty principle. Yake cewa wata magana da ya faɗa, ya ce God does not play dice, wato Allah baya kacinci, wato kacinci kacinci, an san dice da ya ko ludo, abin ludo, to Allah baya haka. Ya ce bari ya gwada wanda ya yi shi kenan, a'a, wato ma'ana dukkan abin da Allah yake da hikima, dukkan abin da Allah yake yi da hikima da sani. Kafiri ma ya gano wannan domin ya karanta halittar sama da ƙasa, da wannan ya rusa wannan tunani na Niels Bohr, wannan uncertainty principle wanda ake faɗa, wanda masu karatun physics da chemistry suna karanta shi. Ya ce to Allah shi ne wannan abin da mumine suke faɗa, masu cewa Allah yana wasa wannan kafirai ne, amma kafiran ma sai wato jahilai daga cikinsu, amma masana daga cikinsu sun san Allah baya wasa, baya halittar wannan don wasa. Shi yasa Allah ne yake cewa ma khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma illa bilhaq, ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba sai da gaskiya, sai da gaskiya. Wato akwai hikima, duk aikin da Allah madaukakin sarki ya yi akwai hikima a ciki. Allah baya yin abu don wasa, baya yin abu ba tare da hikima ba. shi yasa zaka ga alqur'ani cike yake da wannan kutiba alaykumus siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, an rubuta muku yin azumi domin ku samu tsoron Allah. Dalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim, yayin da Allah ya saukar da dokoki dangane da wato dabbobin da ake yin hadiya da su, ya magana al-qala'id da sauransu, yace wannan dan kudin cewa Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa. Duk wani abu da Allah ya yi to akwai hikima a ciki. To idan tunanin sama da ƙasa zai sa a gane wannan, akwai wani tunanin wanda yake shi ya ma fi wannan tunanin, shi ne tunani a cikin wahayin Allah, tunani a cikin shari'ar Allah, tunani a cikin halittar Allah akwai lada, to tunani a cikin shari'ar Allah ya ma fi lada. Wannan shi ne wanda yake malamai suke yinsa, wanda za su zauna su rinka tunanin hukunce-hukuncen Allah, suna gano hikimomi da Allah ya sanya a cikin hukunce-hukuncen Allah, hikimomin da Allah ya sanya kan a yi sallah a cikin jama'a, hikimomin da Allah ya sanya kan haramcin riba, hikimomin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kan hanyoyin ciniki na halal irin su salami da muzayada da sauransu, da yanda za a iya aiwatar da su a wannan zamanin, a zamanin da ake ciki. A zauna a rinka tunani akan wannan ita ma ibada ce, bal hatta kuma wato tunani a cikin halittar sammai da ƙasa, domin wannan tunani ne a cikin wahayin Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa wata kissa mashhura wanda yake ingantatta ce, Imam Shafi'i ya kai ma Imam Ahmad ziyara, yaje ya kwana a gidansa. Imam Shafi'i shine ya kai ziyara, yaje ya kwana a gidan Imam Ahmad ibn Hanbal a Baghdad. Da yaje Imam Ahmad ya sa kuyangar daga cikin kuyangar ta je ta kai masa ruwan alwala, ta ajiye masa ruwan alwala. Da asuba ta je za ta kai masa ruwan alwalar sallah asuba, sai ta ga wannan ruwan yana nan bai taba shi ba. Sai ta sami Imam Ahmad ta ce, wannan wani irin bako kai baya sallar dare? Saboda su gidan musulmi abinda aka gada kenan, gidan musulmi na kirki ana sallar dare. Ta ce, gashi na zo da salatu in kawo masa ruwan sallah na ga na sallar isha din ma yana nan bai taba shi ba, bai tashi daga gare ya yi alwala ya yi sallah ba. Wani irin bako ne wannan kai? Sai ce, to zan tambaye miki shi. Da ya je sai Imam Ahmad ya ce, ga abinda Imam Shafi'i kafin ma Imam Ahmad ya tambaye shi, sai ya ce, ya Aba Abdullah, ka san kuwa hadisi nan na kaza? Ma al'asar ku gafarce ni, wallahi na manta hadisi, amma har da ya ambata musu hadisi. Ya ce, hadisin nan da yake magana akan kaza, ya ce shi ne nake shingiɗa ina kallon sama, ina kallon rufin ɗaki, ina tunani akan wannan hadisi, sai da na fitar da matsala bayan matsala ta fiqhu guda 70 a cikin su, ban ankara ba sai na ji ana kiran sanata cikin daren baki ɗaya. Abin da yake kenan, sai da ya fitar da hikima da fa'ida ɗaya bayan ɗaya guda 70. To wannan ibada ce, a cikin ibada ne shine wai ta fakka. Idan wannan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya ishara ga wannan fuska, yace idan tunani a cikin halittar sammai da ƙasa yana daga cikin ayyukan ibada da Allah ya yabi waɗannan bayi, yace suna da hankali saboda suna wannan aikin ibada, to tunani a cikin asrarush shari'a, hikimomin da ke cikin shari'ar Allah yafi wannan a matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma wannan haka yake, subhana wato tunanin da suke yi din yake sanya su ga girman Allah, sai su ce subhana, sarki ya tabbata a gare ta. Bayan sun ce rabbana ma khalaqta hadha batila, wannan tabbatar da rububiyar Allah madaukakin sarki ne, da kuma tsarkake Allah daga wato wata da wargi a cikin ayyukansa. Sannan suka ce subhana, sarki ya tabbata a gare ka. Subhana wannan masdari ne, an yi masa nasaba al-maf'ul, ala maf'ulul mutlaq ay nusabbihuka, shi kuma koyaushe ya zo dole ya zamanto sai an hada shi da wani suna tare da shi, sai da kace ko subhanaka ko subhanallahi ko subhana dhil jabaruti wal malakuti, ko kace subhanahu wa ta'ala, amma ba yadda za a kace subhana kawai, kawai da wata kace subhana abin nan bare bare ne, kace subhana subhana wannan a larabci ba a yi dole sai ka hada ta da domin suna ne wanda yake ma'anarsa muna tsarkake ka ya Allah, muna tsarkake ka, a tsarkake Allah madaukakin sarki shi ne duk abin da bai cancanta da shi ba. Ka nisan asalin ma'anar as-subhan daga sabaha ne idan ra'uda, shi yasa ne ake cewa mai linkaya sabaha, ake cewa mai linkaya yasbah, sabaha yasbah idan ya zama domin ya tafi da nisa a cikin ruwa. Ma'ana muna nisantar da Allah daga duk abin da bai dace da shi ba. Nan wajen muna nisantar da Allah a ce ya halicci wannan halitta ta sama a girmanta da kyautayinta da wato a kawata ta da yi, a ce saboda wasa ya yi haka abinda suke ganowa kenan. Faqina azaban nar, don haka ka tsirtar da mu daga azabar wuta. A cikin wannan akwai tawassuli, tabbatar da at-tawassul, kaga sai da suka gabatar da yabo ga Allah sannan suka ce don haka Allah ka tsirtar da mu daga azabar wuta. Wannan shine ladabi, mutum idan zai yi addu'a ya yabo ga Allah, ya kaddamar da yabo ga Allah, kamar yadda ya zo a hadisin Fudayl bin Ubay, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda wani mutum ya yi sallah bai yabo ga Allah ba, bai yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, yana ta addu'a sai ya ce ajila hadha, wannan yayi gaggawa, sannan da ya gama sai ya kira shi ya ce idan kai sallah kai yabo ga Allah, sannan kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ka roki Allah abinda kake so. Kun ga nan wajen sai da aka yabo ga Allah, ma khalaqta rabbana, wannan harfin nida ne, kiran Allah da sunansa na Ar-Rabb, tawassuli da rububiyar Allah, kiran Allah da wannan sifa wanda yake domin shi wannan rububiyar Allah shi take hukunta kulansa, kulawarsa da halitta. Don haka yayin da kake neman Allah ya maka wani abu, ka kira shi da wannan sifa ta mai kula da sha'anin halitta. Shi yasa yawan addu'ar annabawa da rabbi ne, ko rabbana, rabbi rabbana, mafiya yawan addu'ar annabawa ta duba cikin Al-Qur'ani. To nan ma suka yi wannan addu'a, suna tawassuli da wannan sifa ta rububiyya, sannan suka yabo ga Allah, ma khalaqta hadha batila, wannan yabo ne ga Allah, tsarkake Allah, subhanak shi ma yabo ne ga Allah domin tsarkake Allah madaukakin sarki ne. To sannan aka kaddamar da addu'a, kina, wannan kun ga kalma biyu ce, ki kalma ɗaya ce a larabci, na wata kalma ce, na harafi biyu, amma ki harafi ɗaya ce. Akwai kalmomi da suke zuwa a cikin fi'ilin larabci takaitattu ne da suke zuwa da harafi ɗaya kawai, ki, tunda daga waƙa ne, waƙa ya ƙi umarnin sai a ce ƙi. Ibn Malik ya yi musu nazar, wanda kalmomi ne haruffa ne ba su da abin nan, af'al ne da ba su da yawa, wanda suke zuwa fi'ilul amr kun yake zuwa a matsayin wato da kalma guda da harafi ɗaya. Inni aqulu liman turja shafa'atuhu il mustajira yahu quhu qiqina wa kulli qatili insanin ala khata'in diman qatalta yahu duhu didina wa inhumu lam ya'u qawli aqulu lahum il qawla minni yahu quhu qiqina wa inhumu lam ya'u ra'yi aqulu lahum rarra'ya wayka rayahu rawhu rayrayna. Haka ya jero su fi ilai ne da suke zuwa da harafi ɗaya, kaga ilmustajir, ka tsirkar da mai neman kariya daga wajenka, diman katarta biya biyar wanda ka kashe, ilkaula ka kiyaye magana daga gare ni, rarra'aya rarra'aya ka ga ra'ayin nawa, rayahu kuku biyu ku gani, rauhu antum rai anti raina antunna, haka ma ilmustajira anta, qiyahu antuma, qi anti, qu antum, qila antunna. Haka yana da musu wannan hudun kawai da yana da suna da yawa abin nan, suna da naman ta adadin su, amma ba wannan ne kawai abiya din ba, yana nan a cikin hashiyatul ubari, wanda ya nuna Ibn Malik ya nuna gwamintarsa a nan na sanin larabci da yadda ya kawo su a sube a haka a sigar wato waɗa domin mutum ya iya kiyaye shi. To wannan inda ya zo a cikin akwai ne, ina ka tsirtar da mu azabar nar daga azabar wutar jahannama, wanda wannan shi ne yana daga cikin abinda ya nuna tabbatar da azabar wutar jahannama. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu daga gare ta. wannan mu sani cewa Allah madaukakin sarki da ya bada labarin waɗannan bayi masu ikhlasi cewa harsunansu suna jike da ambaton Allah, ai jukunansu suna cikin da'ar Allah, zukatansu suna cikin tunani a cikin dalilan da suke nuna girman Allah, to sai Allah madaukakin sarki yace tare da haka, tare da dukkan wannan da'a, amma ne ma suke Allah ya dauke da su daga azabar wuta. Ka duba ka gani, domin ba wanda ya san girman azabar Allah sai masu bautar Allah. Ka duba Allah ya yi musu wannan yabo, harsunansu kullum cikin zikiri suke, jikunansu cikin da'a suke, zukatansu ma ba su zauna haka ba, tunani suke kan girman Allah, amma neman tsarin Allah suke daga azabar wuta. Neman tsarin Allah suke daga azabar wuta. To wannan ita ce ainihin ibada ta gaskiya, domin yayin da koyaushe ibadarka ta zamanto ta gaskiya sai ka ƙara tsoron Allah, sai ka ƙara girman Allah, ka kuma ji tsoron haɗuwa da Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya kawo abinda zai nuni akan cewa akan sanin waɗannan bayin Allah ga girman azabar Allah, saboda sun san girman azabar Allah shi yasa suka zamanto masu tsanani wajen neman tsari daga gare ta. Rabbana, ya Ubangijinmu, innaka man tudkhilin nar, lallai kai duk wanda ka shigar da shi cikin wuta, faqad akhzaita, haƙiƙa ka kunyata shi, ka gama wulaƙanta shi. Wa ma lizalimin min ansar, azzalimai basu da wasu mataimaka, wato iya wanda Allah ya shigar da shi wuta shine Allah ya tozarta shi, shine Allah ya kunyata shi, domin shine karshen, shine zai zamanto hatta dabbobi sun fi shi, domin dabbobi za a ce su zamanto turɓaya, idan ya ga wannan sai ce ya laitani kuntu turaba, ina ma ni ma na zamanto turɓaya, ina ma na zama tokar turɓaya. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin na masu zikiri a cikin majalisai na halal wal haram, in mala'iku sun je wajen Allah za su tambaye shi me suke neman tsari daga gare shi, Allah sai su ce ya Allah suna neman tsari daga wuta, sai Allah ya ce musu sun ga wuta, sai a ce Allah ba su ganta ba, ita to yaya kuma da sun ganta ba, suka ce ai sai sun fi tsanani wajen neman tsari daga gare ta, wanda ya nuna cewa sanin mutum ga Allah shi ne zai sanya shi ya san wato tsananin azabar da ke cikin wuta. Wannan kadai ya isa ya rusa ya tabbatar muku da ƙaryar ƴan shi'a. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce in suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu wuta da aljanna, suka ce ka anna ra'ayal ayn, kamar muna ganin wuta da aljanna ƙuruƙu. In muka koma gida aka kawo mana abinci, muka yi dariya da yara, muka yi dariya da mata, sai mu ji kanciya mun zama tun munafiki. Ta yaya za a yi muna zaune tamkar muna ganin wuta da aljanna, sannan har za mu sake mu yi dariya da yara? Haka sahabbai suke fa, suna tuhumar kansu a munafunci. To a ce waɗannan su ne suna sane za su ɗauki umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi wancakani da shi. Daga zarar mutuwarsa su yi watsi da maganarsa, bayan sun san an yi musu alkawarin cewa duk wanda ya sama ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ce, kuma sun fi kowa sanin wuta, kai kana jin tsoron shiga wuta, ina kuma ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu mu nan kowanne daga cikinmu ba takamarsa da yake an ce da saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to a ce sahabbai da suke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su da wannan abu tare da su? Kage ya tabbata kan cewa waɗanda suke cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun watsar da wasiyarsa, bayan ya yi wasiya ba su yi aiki da wasiyarsa ba, su suka fi kowa tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya reni mutane amma bai sa musu tsoron Allah a cikin zuciya ba, to su ne suka fi kowa. Gashi Allah ta'ala yana cewa da sun ga wuta za su fi kowa neman tsari daga gare ta, to su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tamkar waɗanda suka ga wutan, domin sun ce zaman su a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu wuta da aljanna, sun ce tamkar suna ganin ta ne ƙuruƙuru da idanunsu. Allah ta'ala da ya ce wa ma lizalimin min ansar, azzalimai ba su da waɗansu mataimaka, wannan ba wai yana kore ba wai yana kore ceto bane me taimako ma'ana wanda zai hana ai maka azaba to ceto yana hana ai azabar Allah ko ya rage ta kamar da ya tabbata a cikin sun a cikin alqur'ani da sunna to amma ceto din sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi azzalimai Allah bai yarda a cece su ba shine nan ake korewa ai wato su saboda azzalimai ne saboda sun zalunci kansu sun zalunci haƙƙin Allah to ba za su samu mataimaka ba amma akwai masu taimakon su mataimakan ba za su taimaka musu ba akwai masu ceto amma masu ceto ba za su taimaki azzalimai ba saboda haka wanda yake cin kuɗin mutane yana ganin dan an bashi wani wurdi wannan wurdin zai sa a cece shi ranar alƙiyama to wallahi an yi masa bogi an gaya masa gangan an gaya masa gangan malil zalimina min ansar ka je ka mayar wa da mutane haƙƙinsu ka je ka mayar wa da mutane kuɗaɗensu da amanoninsu ka tsare haƙƙin Allah shine za ka samu ceton bayan Allah amma in ba haka ba ba za ka samu ceton bayan Allah ba Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba za su ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi sai Allah ya yarda tukuna sannan ya ba su izinin ba wai gaba gaba za su je su ceton ba man zalla bi yashfa'u indahu illa bi idni ina wane ne wanda zai zo ya ce zai ceto wajen Allah ba da izinin sa ba sai Allah ya ba da izinin ake ceto na'am ya bayyana addu'ar dai da waɗannan bayan Allah suke yi a Imam Suyuti ya ce yana daga cikin ladabi ko yaushe mutum ya yi tunani a cikin halittar sama da ƙasa ya ga wata aya to ya kiranta wannan faɗi na Allah ta'ala rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar kamar Imam Nawawi ma haka yake domin saboda Allah ya ce su bayansa da ya yi musu kirari in sun yi tunani a cikin halittar sama da ƙasa ga abin da suke faɗa saboda ka koyaushe kai fikir koyaushe kai tunani ka ga wata aya ta Allah maɗaukakin sarki a cikin halittar sama da ƙasa ka ce subhanaka ka ce rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar ɗalibai masu karatun physics ko geology ko geography idan kun karanta kun ga wata ayar Allah a cikin wannan ko masu lissafi kun yi lissafi maimakon kai ihu saboda ka ji daɗin an yi solving equation ka ce rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar sai Allah ya baka lada ya zamanto ka samu ƙarin imani to daga cikin jumlar abin da waɗannan bayan Allah masu hasken zukata suke faɗa suke yin addu'a da shi shine suke cewa rabbana ya ubangijinmu innana sami'na munajiyan lallai mu haƙiƙa mun ji wani makirayi mai girma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almunadi mai kira daga nada yunadi fa huwa munadi mun ji wani makirayi mai girma shine yasa ake masa tanwin at-tanwin din nan tankir lit-ta'zimi wa at-tasfiy don a girmama sha'anin wannan makirayi wannan wani irin makirayi ne wanda yazo bayan an yi shekara 600 babu wani makirayi daga Allah an manta da sakon Allah sai ga wani makirayi ya zo shine wanda aljanu da suka ji suka ce ya qaumana ajibu da'iya Allah ya mutanen mu ku amsa makirayi zuwa ga Allah makirayin Allah haka Allah ya kwanta shi da shi wada'iyan ila Allah bi idni makirayi ya zuwa ga Allah wa sirajan munira da kuma fitila wadda take mai haskakawa sallallahu alaihi wasallam mun ji makirayi yunadi lil iman yana kira zuwa ga al imani wato yana kira ya zuwa ga gaskata Allah al-iman ya tara wato maratib ya tara abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira da shi na usulul iman asalin imani da kuma kamalul iman kamalul imani shine shu'abul iman rassan imani Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-iman bid'un wa sittuna shu'ba a'laha shahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman Annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani rassani da shi guda 60 kai mafi girman su shine shahadatu an la ilaha illallah shine asalin imani shaidawa da kalmar tauhid babu abin bautawa da gaskiya da haƙƙi sai Allah mafi karancin ta imaqatul adha anit tariq kaga wato cuta akan hanya ka dauke ta dutse zai fasa wa mutane taya kana tafiya akan hanyar Abuja ka tsaya ka koma gefen hanya ka dokar ba ka je ka cire shi wannan imani wal haya kunya shu'batun min al iman tana daga cikin imani in kaga mutun yana jin kunya kada kace a wannan tsoro-tsoroci ne wani ba shi da kunya ai ku je ku samu wanda yake zai shaho da ya murtake wannan ba imani bane kace zaka wato murtaka abin nan zaka shafa to ka ake cewa ko idan mutum yana so ya abulashin mutunci yace ya buɗe toka a fuskarsa wato yana cewa ba sani ba sabo to wannan ba imani bane to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga imani ya zuwa ga asalin imani da kuma kamalin imani an aminu bi rabbikum kira da yake zuwa ga imani shine ku yi imani da ubangijinku fa amanna dan haka ya Allah sai muka yi imani wato muka amsa kiransa muka bada gaskiya muka amsa kiransa rabbana ya ubangijinmu aka sake maimaita shi domin kaskantar da kai ga Allah domin nuna cewa mu bayi din ne Allah kai ne mu yi faghfir lana dan haka ka gafarta mana zunubanmu zunubana faghfir lana zunubana ka gafarta mana zunubanmu kamar yadda muka gani a cikin tafsirin amanar rasul al-ghufran abinda ake nufi da shi astatur asitirce maka zunubanka ma'ana mummunan akibar zunubin Allah bai kama ka da shi ba la alahira wala anan duniya wa kaffir anna sayyi'atina ka kuma yafe mana kurakuranmu shine ma'ana kamar yadda suka zama to kyawawa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat zai canza miyagun ayyukan su zama to kyawawa shine fa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ka dauki rayukanmu alhali muna cikin managartan bayi wato kada ka dauki rayukanmu muna cikin tababbu wannan ishara ne ga neman mutum ya mutuwa akan la ilaha illallah ya mutuwa yana musulmi kamar yadda annabin Allah Yusuf as-Siddiq nabiyullah ibnu khalilillah annabin Allah dan annabin Allah Yaqub dan annabin Allah Ishaq dan annabin Allah Ibrahim dan Khalilul badadin Allah Ibrahim yace fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima ka dauki raina ina musulmi shine wanda addu'ar da Allah ya koya mana cewa wannan bayin Allah suna yi mutum ya nemi mutuwa a cikin addinin musulunci saboda zuciya hannun Allah take Imam Sufyan al-Thawri wata ra'a ganshi yana kuka aka ce kana kuka ne kan zunubanka yace in zunubaina ne ai bazan damu ba na san komai yawan su Allah zai gafarta mu in dai na hadda Allah ina musulmi abin da yasa nake kuka ban san a me zan kare ba zan mutu musulmi ko ko kafin na mutu za a zara imani saboda haka wannan addu'ar daga cikin abin da take mutum ka yi ta sannan kuma daga cikin abin da take koya mana ka ji tsoron zama a cikin mummunan aiki idan kana saban Allah ka kaddara in mutuwa ta zo maka a wannan halin fa a haka ba za a tashe ka idan sata ce ka je kana yi kana daukan kudin mutane ko kana daukan kudin al'umma ka haɗa kai za a yi da kai za a yi cuta in ka mutu a nan a haka za a tashe ka fa da wannan birar a hannunka ko kuma da wannan cutar kana dauke da ita idan zina ce kana cikin zinan dama an zara imanin in ka mutu a wannan halin a haka za a tashe ka saboda haka mutum ka kiyaye
zamantowa a cikin halin sabon Allah domin kar mutuwa ta zo mata a cikin wannan hali, domin mutum zai za a tashe shi ne a halin da ya mutu a kai, kuma mutum zai mutu a halin da ya rayu a kai. Idan mutum ya rayu akan aikin kirki daga cikin karincin Allah zai kyale shi, zai tashe mutu a cikin aikin kirki. To amma wannan shi ne sanya ka kullun ka zamanto cikin halin kirki, dan yayin da ka bar kirkin ka yi kuma wanda yanzu ne kuma aka zo za a yi abautan. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ثم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الله يجي دمنسو سيم واتو اشافيسو امتين ناس ايندا تيكي ثم استطاعوا مضيا بذات يتفيا با ولا يرجعون بذات داوبا. اذا كاي اذا متين يتفي cikin halin sabon sai Allah ya dankarar da shi a wannan halin ya zamanto da in yana yi yana tuba ya zamanto kan cewa Allah ya hana shi tuban wal iyad billah. Dan haka watawaffana ma al-abrar dinnan ta isa wato kyautayi a cikin addu'a da kuma tunani da wa'azi ga bayi baki daya. Allah madaukakin sarki ya dauki rayukan mu a cikin da'a. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya ubangijinmu ka ba mu abin da ka alkawarta mana akan harsunan manzanninka. Wala tukhzina yawmal qiyama. Kada ka kunyata mu ranar al-qiyama. Innaka la tukhliful mi'ad. Lalle kai Allah baka saba yau, baka saba alkawari. Wannan wato kirari ne ga Allah, ka ba mu abin da kai mana alƙawari a harshen manzanninka. Ai an san shi sun cewa in dai Allah madaukakin sarki baya warware alƙawari, kuma wannan suna tawassuli da cewa ai mun yadda da manzanninka, su suka gaya mana mu roƙe ka za ka amsa mana, su suka gaya mana mu bi ka za ka shigar da mu aljanna. To Allah gashi kai shaida mun gaskata manzanninka. Shine rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuli. Abinda kai mana alƙawari akan harsunan manzanninka. Wala tukhzina yawmal qiyama. Kada ka kunyata mu ranar alƙiyama. Su waye waɗanda Allah yake kunyata su ranar alƙiyama? Su ne waɗanda suka yi ma Allah madaukakin sarki tawaye, wanda ba su bi Allah ba za a ce musu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kuwaye ya ku mujrimai. Kuwaye ku zamanto daban ya ku mujrimai. Kowa ya gamsu ya gane ki. To wannan shi ne kunya, wannan ya ita kunya wal iyad billah. Innaka la tukhliful mi'ad. Lalle kai Allah madaukakin sarki baka saba alƙawari. Allah madaukakin sarki ranar alƙiyama, ranar alƙiyama ya riga ya lamunce mu mu'minai, ya ce rana ce da baya wulaƙanta mu'minai. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a. Ranar da Allah baya kunyata annabi da mu'minai da suke tare da shi. Annabawan Allah suna cewa wala tuhzini yawma yub'athun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya roki wannan Allah ya ce a kai ba zan kunyata ka ranar alkiyama da kai da mamabiyanka. Ya daga cikin karincin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu tabbata akan tafarkin sa. Na'am.
Fastajaba lahum rabbuhum annina
فاستجاب لهم ربهم سيؤبنجهم في أنفع الدعاء دام أن القول الله لي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبنجهم كيشيكو كراني ذا أمسى مسو تو الله يأمسى مسو anni ga abin da yake musu na ubi u amala amilin minkum ba zan tozarta aikin wani mai aiki daga cikin ku ba ayi aiki addu'ar ma aiki ce duk wanda ya aiki Allah ba zai tozarta aikin sa ba amma wanda ya zauna fice fara aiki sai dai zance sai dai a harshe amma babu a cikin aiki to wannan ba a magana sa da aiki ne ake tsira wa ni'ma ajrul amili ma dalla da ladan masu aiki duk wanda ya aiki inji Allah ba zan tozarta ladan sa ba ba zan tozarta aikin sa ba min zakarin aw unsa ko mace ko namiji ko mace duk daya ba'd kullin ba'd sashin ku daga sashin kuke duk daya ne a wajen lada yanda za a ba ma namiji lada haka za a ba ma mace lada ka bar ganin kan cewa an ce wajen rabon gado za a ba ma mace idan a matsayin ƴa take rabon ka san namiji ko idan kanwa ce tare da ƴan uwanta maza za a ba ta rabon ka san su a ce wajen sallama ladan sallan ta rabi ne a yanda za a ba ka cikakken ladan sallah haka za a ba ka ba wajen sadaka haka za a ba ka shi yasa Allah ya ce ba'dukum min ba'd sashin ku daga sashin ku duk da kuke sawaki wajen Allah wajen ladan ummu salama ce tace ya rasulullah sai ambaton maza kawai ake yi wajen jihadi da wajen hijira bayan mu ma mata mun yi hijira musamman ita ummu salama ita kadai ta fito daga makka ta fito daga ita sai danta akan ratsumi ta kama hanyar madina sai wani mushriki ne ya zo ya kama ta ya kama raƙumin ya yi mata jagora su biyu sai da ya dangara ta da inda take ganin masallacin ku ba ya ce to je ki ga inda mutanen da kike suke sannan ya koma ita kadai ta fito bayan mijinta ya rabu da ita shekara ɗaya tana kuka an raba ta da shi ta fito ta zo ta tafi hijira bayan kafin nan ta yi hijira zuwa Habasha tare da mijinta Abu Salama to shi ne ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki aka ce sai wannan an ce shine sababin saukan wannan ayar kamar inda Al-Hafiz Sa'id ibn Mansur ya rawaito a cikin sunan dinsa tace ina jin tace ya rasulullah la asma'u Allah zakara nisa'a fil hijrati bi shay ban ji Allah ya ambaci mata wajen hijira da wani abu ba Allah ya ce sallallahu hajaru dan haka waɗanda suke hijira wato ko maza kenan wa ukhrijum min diyarihim aka fitar da su daga cikin gidajensu aka zalunce su aka kore su daga cikin gidajensu dan kawai sun ce Allah za su sun ce sun dan sun yi imani da Allah da manzon Allah wa uzu fi sabili aka cutar da su aka azabtar da su fi sabili a tafarkin saboda addini na wato a tafarkin addini na fa dinnan sababiyya ce wato a fi dini a cikin tafarki na ai a cikin addini na wa qatalu sannan kuma suka zo suka yaki mushrikai da suka hana su bin addinin Allah wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi zan kankare musu miyagun ayyukansu wala udkhilannahum jannat zan shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda karkashin ta koramai daban-daban suke gudana da koramar zuma da ta madara da ta giya da ta ruwan daɗi da ta duk waɗansu ma wanda ba baka sani ba ma la aynur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar thawabun min indillah menene wannan sakamako ne daga Allah duk wannan abin da Allah ya faɗa ita gafarar daban take da aljanna gafarar shine kasancewa Allah yana yi da kai Allah bai fushi da kai ba sanin wannan yafi daɗin aljanna sanin cewa Allah ya yarda da mutum yafi daɗin aljanna yan aljanna da za su shiga cikin aljanna ba san me matsayin su a wajen Allah ba jin daɗin su tawayayye ne shi yasa sai ga Allah ya hada wannan da maghfira da ridwan wallahu indahu husnul thawab kyakkyawan sakamako a wajen Allah yake shi yasa nan aka fara da sunan Allah dan a ikhtisasin cewa Allah shine fa mai bada taimakon Allah a wajen sa kyakkyawan takayya yake ina zaka samu taimako idan zaka samu takayya irin ka Allah ka san ko kyauta ce ka san ko kyauta ce kyautar gwamna ta fi kyautar ciyaman kyautar ciyaman ta fi ta kansila kyautar sarki ta fi ta hakimi kyautar hakimi ta fi ta dagaci to balantana aka ce wannan na Allah ne Allah shine yake kyautar wallahu indahu husnul thawab kyakkyawan sakamako yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala naka yi wani kaunar abin da ke wajen Allah faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda ke kaunar abin da sakamakon da ke wajen Allah to ya bauta ma Allah فليعمل عملا صالحا كيكاوم ايكي كدي شركه ده الله اكي كيكاوم ايكي الله مدوكين سركي يسنيا مو اكن حكا رايد مو اكن حكا يدوكي رايد مو اكن حكا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.